baki mai yanka wuya. A farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin dan takarar babban jam'iyyar adawa ta Model Lumana. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Nijar za su garzaya rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar, yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da ƙarewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa, yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsayar da tsohon Prime Minister Hama Amadu a matsayin nata ɗan takarar, wanda kuma nan take ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓensa. Mamman Sani Malam shi ne sakataren jam'iyyar ta PNDS tarayya, ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin.
Hamma Amadu shi ne albarkacin rana ta hito babu mai iya tare shi. Mun dauki alawa shi cewa Hamma Amadu ne kandidatin.
Dan takarar jam'iyyar MPN Keshin Ƙasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa Hama Amadu kara a lokacin wancan gangamin.
Mu kaf 21 kun gani duk inda Hama ya tayi muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye, saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikinmu, idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi.
Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba, shi ma Hama Amadu ya ce sun cika dukkan sharuɗin tsayawa takara.
Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda dusan shiga takardu da munka aza, don dossier a complete yake, kenan ba masala game da wannan. Kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zabe, mu ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shine muke so a yi wannan zabe.
To sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin Niger ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban kasar, inda ta soke takardun 'yan takara 11 daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗin da ba su yi ba, ciki har da Hama Amadu wanda ba da kalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta 2017 ta shafi takardunsa. Alhaji Sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta Lumana ya ce sam wannan lamari bai yi musu daɗi ba.
Mun ji baƙin ciki da abun ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna laifinsukan sai hana a yi takara a wajen ya babu laifi ba san sauran mai ita ba. Amma abin da muka yi baƙin ciki da shi da ta faru haka. Ka sai ta jam'iyya kullum mu ɗan takara muke shira. Muna jiran yadda Allah ya sa ga shi abin da ya ce mun yi kamar alƙibla ne, abin da nuna mai shi za mu yi fa. Yanzu jiran muka yi ba mu wani umarnin abin da za mu yi, yanzu mu muka yi Muhammad ba. Abin da muke magana wannan da kanmu jin baƙin cikinmu da haka ta faru, sunan mutum 40 da wani abu namu yana cikin 11 wanda ba su yi toba. To abin baƙin cikinmu kenan, sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka.
Tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaɓen zai rage armashi, lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa. To amma Alkasum Abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba, domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaben.
Rishin takara Hamma ko shiga takarar Bazoum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar Nijar. Amma in ka diba cikin zaɓen, aƙalla akwai tsohon shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokaradiyyance, Mamman Usman yana cikin zaɓe. Akwai tsohon Prime Minister, tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar. Rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara, wannan shi ke da muhimmanci.
Sashe na 137 na kundin zaɓen jamhuriyar Nijar dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takararsu na farko idan buƙatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukar Karce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauyi.
Abu guda uku ne suka ba da izinin a sura, wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiya shi ba shi damar da ya yi takira har ya nemi kujerar, ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini, amma ana tsakar campaign sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a bashi ma izini. An ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar, amma jam'iyyar da aka maida takardunta kauye a ba ta damar ta sauya dan takirar. Wannan wato gundun tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba.
Shi ma dai dan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad ya fuskanci nasa kalubalen a watan na Nuwambar da ya gabata, bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na ƴan hamayya suka kalubalance takardar da Bazum din ya gabatar a matsayin shaidar zama dan kasa a gaban kotu, wacce suka ce ta bogi ce kuma shi ba dan kasa bane. Dan takarar majalisar dokokin kasa kuma kusa a jam'iyyar MPN kishin kasa Muhammad Tarkoko shine ya jagoranci waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri.
Jam'iyyar Standard Sarai dan takarar shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba bisa takardun shi, shine muka tuntubi abun nan procureur na Difa, muka ce mishi ku diba ku gani akwai masana cikin wa'annan dan a yi zabe lahiya kowa a kare haƙƙin shi kowa ya zama karkashin doka.
To Balantar, menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificat de nationalité?
Akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da ake hidda takardun babu su, da wasu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su. Muna so ne a bincika a diba takardun nan, akwai wasu masaloli wanda deja mun rubuta su kusa cikin document na attestation kin da muka aje a kotun Difa. Procureur zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba.
Da yake mayar da martani a wancan lokaci, wani na hannun daman Bazum Alhaji Mai Bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama.
Su wanda suke faɗin wannan maganan mun yi mancewa karnukan farauta ne, su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke faɗi ba, an sa su ne, kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya, da su su huto su faɗi haka nan kin mana.
Kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wannan al'amari?
Haba, akwai siyasa mana. Wannan maganganun nan na cikakken zama ɗan ƙasa ba yau aka fara shi ba. Ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammadu Usman an ce shi ba ɗan Nijar ba ne, haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar ba ne, kai yau Muhammadu Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne. Wai da Allah dan Annabi, aku wani garke ne a Nijar kin nan wanda muddin in ba a cikin shi aka haika ba kai ba cikakken ɗan ƙasa ba ne? Ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba ɗan ƙasa ba ne su ne wanda ƴan Nijar suka taɓa zaɓen su, sauran ba mu sani da suka zama shugabannin ƙasar Nijar ba. Kenan yau don an ce Bazum ba ɗan Nijar ba ne, mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa.
To amma dai Bazum Muhammad ya kubuta daga ƙalubalen bayan da kotu ta yi watsi da ƙarar, haka kuma ya sami kasancewa a cikin ƴan takarar da aka tantance da sahihancin takararsu.
Ina ma Allah godiya da hakan ya wakana, kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zaɓen nan mun yi su cikin lamin lahiya, kuma Allah ya bani nasara na aiki cikin parti tun da muka kirkiro shi, kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba, nike ta zagaya in je in ga magoya bayan jam'iyyarmu. Ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin zaɓe. In ko aka kai ma aka kai ga yagin sabe, muna da hukuma ta partinmu ta kula da tsare-tsare, za mu aiki da tsare-tsaren da za.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Suleiman Mumuni Barma. Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.